matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali ka tokar ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen fadakar da masu bin sufurin ruwa a wurin gudanar da zirga-zirga. Da dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya hado mana.
Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin fadakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari a kan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake ƙerawa da katako.
Kamar in ka duba lokacin da kakanninmu muka same su a Tudu ma a kan hanya, motocin da ake amfani da su motocin katakaiya ne, kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tunda gwamnati ya sa ido, da kuma gwamnati ya kyale ruwa wanda muka ci ma kakanninmu suna using suna amfani da shi shine katako.
Kuna so a daina amfani da kwale-kwale na katako?
Mu muna bukata haka nan, in za a samu haka nake so gwamnati ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jiri a gefen ruwa.
Kamar direbobin waɗannan kwale-kwale suna yin overloading da tafiya cikin dare da sauransu, ku me kuke yi na shawara?
To alhamdulillahi, shi ya sa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya. Wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati, mun san gwamnati na iya ka kokarinsa yadda za a tsare wannan abubuwa, amma babu wani kungiya wanda zai ma mutane sa magana su sa ido kowane lokaci. To mu kungiya muna nan mu itanadiya tsare-tsarenmu da yake dole mun ga mutum ya doka overload mun soke shi mu hana abinda aka mata jirgin ya doka sai mu yadda ya doka.
Shugaban hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri, ya ce a ƙoƙarinsu na faɗakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda 33 ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna.
Mu ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa su amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora. A wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka yi to suna saurin hujewa sai su lalace kuma suke yawan kawo hatsari. Shine dalilin da yasa muka ga kira da muke daga gonoki su saya to mu fara saye mu bayar a gani. Mun tabbatar da wannan zai ja karfin gwiwa ga su gonatoci domin su kawo shi kuma. Mun raba da guda 35 ne ga jihohi 19 saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgan ruwa cikin wayannan abin nan din. Kuma mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgan ruwa.
Wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage?
Kwarai da gaske, kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanen su.
Wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau, me muhimmancin ta ga Najeriya?
Muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa zirga-zirgan hanyar ruwa yana cikin manyan zirga-zirgan da al'ummar Najeriya ke yi, amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawa da ya dace a bayar ba. to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin Najeriya da sauran al'umma da masu arzikin Najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgan ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasaroli da ake yi kuma ya fi arha.
A yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ce sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar.
To babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har ƙarshenta ba ka taba cewar yau ka samu daidai yadda kake so. To idan ka ce mutane cewar a daina amfani da irin wancan na al'ada, to sai idan mun ba su abin da suke so, to ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba, amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma amfani da gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwandama a ce an hau wancan din. Ai da ma shi ake amfani, amma zamani ya zo ana sa kuma ga zamani. Sakona ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani. To ina so mutane al'umma su kiyaye, kada a jira sai ranan da ai wannan abun ya faru. A'a, idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa, a dan janye ba wai kwata-kwata ba, daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawa da mun neman abinci ne. Idan ko kace mutum ya kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba, me za ka ce mishi? To saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai ayi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa.
Ko a cikin wannan damana dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Akai ga Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona Wamai da ta hada sauti, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.